أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مرسالوا أولا مسلاتي ميتان البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي غبا دكراتم منا عمرة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. Idan ba manta ba mun tsaya a babi wanda yake mana bayani akan wasiya, mun karanta hadisi na farko ko na biyu, sannan ba mu karasa abin da zan iya fa'idantuwa da hadisin ba lokaci ya cin mana muka kwana a daji. Wannan shi ne majalisin mu na 72 a cikin karatun wannan littafin. Muna 30 ga watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 30 ko daya? Daya. To, ɗaya ga watan Zulqa'ida hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 30 ga watan 5 a kalandar Bature 2022. Wancan satin mun karanta hadisin Sa'ad bin Abi Waqas, wanda yake mana bayani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi lokacin da suka zo haji ta bankwana, ya ziyarce shi a nan inda ya kwanta rashin lahiya ko gidan da ya sabka. Lokacin da manzo Allah ya zo yake bashi labarin lalle cuta ta cimme, kuma yana ganin ba wani abin da zai hana shi mutuwa akan wannan cuta, kuma yake hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da lalle yana da dukiya, kuma babu wanda zai gade shi a cikin dukiya illa diye shi guda ɗaya lakka. Yana so ya shin yana iyawa yayi sadaka da ɗaya biyu cikin ukun dukiyar shi? Manzo Allah yace mai a'a. Yace to yana iyawa yayi da rabin dukiyar shi? Manzo Allah yace mai a'a. Yace kana ina yana iya yin wasiya da ɗaya cikin ukun dukiyar shi? Manzo Allah yace eh, amma dai ɗaya cikin uku ma ai abu ne mai yawa. Yake ce mai da ka bar iyallanka suna a cikin wadata, suna yalwatuwa da abin da ka bar musu na da gado, yahi alheri, hakan yahi alheri da ka bar su suna cikin talauci, suna bibiyar wane ya ba su wane ya hana musu. Yace kuma bayan haka babu wata ciyesuwa da za ka yi a cikin rayuwarka. Yace kana nihin kana neman yardar Ubangiji da wannan ciyarwar da za ka yi, face Ubangiji ya sakanta maka da alheri, ya sakanta maka da lada akan wannan ciyesuwar da kai. Sai yake ƙara tabbatar mai hatta da iyallanka, abinda zaka sanya a cikin bakin matarka shi ma wannan in dai kayi dan kana neman yarda Allah, Allah zai baka ladan shi. Kuma yake tabbatar mai wai kasancewar ya samu kanshi a cikin garin Makka ko kuma mutuwa ta riske shi a cikin garin Makka, wannan bai hana shi ya samu ladan shi cikakke na daga hijira wanda yake daga garin Makka zuwa garin Madina. Ai yake tabbatar mai duk inda ka samu kanka, in dai zaka tsarkake niyya kai aiki dan Allah, yace ce Ubangiji zai ƙara maka darajarka kuma ya ƙara ɗaukaka ka a sakamakon wannan aikin da kai. Sannan yake tabbatar musu lalle, yake tabbatar wa Sa'ad lalle kai takan yi Ubangiji ya barka a cikin rayuwa, wa'ansu mutane su anhwani da kai, wa'ansu mutane kuma su cuci da kai. Sannan manzo Allah yake yi wa sahabban shi hijira, Allah ka tabbatar musu, ka cika musu hijirar su, ka ba su ladan hijirar su, kuma Ubangiji kadda ka mayar da su akan digadigen su yanda suka kasance a cikin kahurci kuma su dawo cikin kahurci, ka tabbatar da su a cikin musulunci, kuma kadda ka mayar da su a cikin wannan garin da suka kaurace mai dan kahurci ko kuma da dan kahurci suka koma gari wanda yake na musulunci. Wannan magana ce ta malamai, wa'ansu sun dauke ta akan fassara ta farko, wa'ansu kuma sun dauki ta akan fassara ta biyu. Wannan hadar ta manzo Allah, wala tarduhum ala aqabihim. Sannan mai rawaito hadisi yake tabbatarwa, ai wanda mutuwa ta riska a cikin wannan hijira, a cikin wannan haji ta ban kwana, wanda manzon Allah ya yi shine Sa'ad bin Khawla, ko manzon Allah ya jajanta ya yabe shi da abubuwa wanda aka same shi yake aikatawa a cikin rayuwar shi bayan mutuwar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mai haka. Daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa a cikin wannan hadisin, lalle da kai mustahabbancin ziyartar marar lahiya, duba na marar lahiya, kamar yadda muka yi bayani wancan satin, lalle da kwai bambanci tsakanin ziyara hukuncinta daban, ya da ma hukuncinta daban. A kalmar Larabci kowacce tana da matsayinta. Idan aka ce maka adal maridu, wannan ya ziyarci marar lahiya, ya tahi ya duba jikin shi. Ziyara kuma wannan mutum ya wanke kafa ya tai zuwa ga wani dan uwa ko wani wanda suke mundintaka da shi, ya tahi ya ziyarce shi fi sabilillahi, kuma kowacce hukuncinta daban, ladanta kuma daban. Kuma wannan yana ƙara tabbatar mana, idan muka diba hadisin yana ƙara tabbatar mana, lalle wanda kake da haƙƙi akan shi shine mafi cancanta ka ziyarce shi lokacin da yake rashin lahiya. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa Sa'ad, kasancewar aboki ne kuma dan uwa ne na musulunci. Bayan haka, daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da su a cikin wannan hadisin, baiwa wanda ya ziyarce ka inda yana da maganin da zai iya maka, ka bashi labarin irin raɗaɗin da kake ji da daga cutarka. Amma dai kada a same ka ringa huce gona da iri, ka ringa raki akan abinda Ubangiji ya riga ya dora maka. Idan muka leka hadisin zamu gani, lokacin da manzo Allah ya zo, shi Sa'ad ya sani manzo Allah yana da maganin abin, ya sani takanyu ko a mai wahayin ga maganin cutar shi, ko kuma yana da khibra akan abinda zai iya warkar da wannan maganin, wannan cutar. Kenan kana iya bashi labari ko ma wane ne yazo a ga irin abin da kake ji. Kuma wannan kalkashin shi suke cewa bai kamata ba marar lahiya ya boye wanda zai bashi, wanda zai mai maganin rashin lahiyar shi, kamar likita ya boye mai wani abu da yake ciki, halaka ne ya fayyace mai dukkan wani sirri na daga abin da yake ji a jikin shi. Wannan kalkashin wannan hadisin malamai suka istinbadin wannan masala. Kuma kalkashin hadisin zan iya fahimta, lalle da kai neman shawara da neman fatawa a wanda kake tunanin ya hika ilimi bangaren rayuwar duniya, ba ya hika ilimi bangaren addini. Kamar yanda Sa'ad yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yazo yake cewa yana da dukiya, yana neman shawara me ya kamata yayi, kuma wani imam manzon Allah ya mai fatawa akan me ya cancanta yayi akan wannan dukiyar tashi. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani, hadisin yana karantar da mu halaccin tara dukiya, kasancewar ya tara. Manzon Allah bai zarge shi akan tara wadda yayi ba, yake cewa wa ana zumalin, lalle ni mutum ne wanda yake da dukiya. Idan an ce wani yana da dukiya, lalle yana da tsabaranta a ajiye, wannan tarawa kenan. Kenan wannan bai zarge shi ba, manzo Allah bai zarge shi ba akan tara dukiya da yi ba. Halaka ne mutum idan ka huta ka nema ka tara, idan ta kai wani munzali haka hudda mata haƙƙinta, ka hudda mata haƙƙinta, kuma a rai alfahari da ita bayan an yi mutuwa, kamar yadda ƴan uwa suke yi. Sannan kalkashin hadisin zan mu gani, mustahabbancin yin wasiyya ga sulusi ko kuma abin da ya kasa da sulusi, kamar yadda manzo Allah ya bayyana mai, yace as-sulusu wasulusu kasirun, kai wasiyya da sulusi ko kuma amma dai duk da sulusin da aka baka damar kai su kai wasiyya da shi yayi yawa, shi ma ya kasance a matsayin wasiyya. Kuma idan muka leka hadisin zan mu gani, kwadashi wa sulusu kasir yana mana bayani, lalle kayi wasiyya kasa da sulusi, entiyar shi yayi alheri akan kayi da sulusin, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Kuma ka barwa kai matsayinka na wanda zai bar dukiya, ya barwa magada dukiya, ka barwa magada dukiya yayi alheri a gare ka, a gare su da kayi wasiyya da wannan dukiya. Kasancewar kyautatawa wa'innan magaren yayi alheri ka kyautatawa wani wanda yake na nisa, wannan yana nuna mana dangantaka ta jini ba a so, kamar yadda manzo Allah ya bayyana mana, ibda bi man ta'udu, in ma sadaka zaka bada ka fara da wanda yake, da wanda yaunin shi yake kanka, wanda kake ciyarwa, mata, diya, uwaye wannan duka wannan su suka yi tantance a haramu sadaka kamun ta huta ta kai makwabta in ka kare da su ka kewaya makwabtan ka in ka kare da makwabta kuma ɗan gari kowa ya samu wannan shine kaida ta musulunci kuma idan muka leka hadisin yana nuna mana wata garabasa wanda muke ihmalin ta shine ciyarsu da iya da mata iyallanka duk lokacin da zaka dauki wani abu ka ciyar da su ko ka kyautata musu bangaren dukiya bangaren abinci bangaren mai dadi dukkan su wannan in dai kayi ne kana neman yarda Allah to duk abin da zai shiga bakin su hakika ka sai he ubangiji sai ya sakanta maka ya baka ladan wannan abu kinan shi san ya ake so a gyautata niyya shi san ya ibnu daqiqil idi yake cewa sai manzo Allah ya kawo sharadi lalle ladan nan ba ka same shi ba ai kowa mafi yawa kowa yana da arme kuma kowa wajibi ne akan haƙƙin shi ba ma ko da addini bai wadi maka ba al'ada dai wajibi ce kai ka ciye su da ita ka ciyar da diyanka to wannan in dai zaka daidaita niyyarka kace kai ne dan Allah kana neman ladan a wurin mahalicinka hakika ubangiji zai baka ladan abinda kai yi na iyallan naka kuma wannan abu ne da amma wanda yake asalin wajibi akan ka nan kalkashin shi da ko wata mas'ala kasancewa karatun namu yau zan mu shiga sabon babu kuma dogo ne ma kawo mas'alar ba fa'idar ta fata da yawa sosai sannan kuma kalkashin hadisi abinda zan mu iya fahimta lalle duk wanda ya hijira daga wani gari zuwa ga wani gari da amma mun sani hijira ana yin ta ne daga garin kahurci a koma zuwa garin musulunci to duk wanda ya hijira daga garin kahurci ya koma garin musulunci dan Allah ko kuma dan dau kalmar la ilaha illallah hakika ba a bashi dama bai koma wannan garin ya sake zama a cikin shi ba an yi tir da Allah wadare da zaman shi a wannan garin kahuta kahuta ne dan Allah ba buƙatar ka dawo amma dai idan wani abu ya maido ka to wannan babu wani lahi a gare ka ko kana da wa'ansu wanda ake harkokin kasuwa da su a cikin garin kai dai ka tafi dai duddan ka nesanta da aikata mummunan aiki ko kuma kin bautatawa ubangiji ka koma zuwa ga wata ƙasa wadda zaka samu nutsuwar ka bautawa ubangiji to ba a yarda ka dawo wannan garin wanda ka kaurace ma ba amma dai idan wada maslaha ta kawo ta maido ka ka zo ka zauna a garin to babu wani lahi a kanka kamar yanda Sa'ad yayi kun ga Sa'ad ya ta daga garin Makka ya koma garin Madina ga wani abu ya maido su zo su yi haji sun yi haji kuma rashin lahiya ta tsare shi ɗan uwan shi sun koma garin Madina kaga wannan wata maslaha ce ko wani uzuri ne ya tabbatar da shi a garin to a wannan halin babu wani lahi a gare ka in dai da wata maslaha ka dawo garin amma dai ka dawo ka zauna dindindin a garin shine shari'a bata baka dama ba kuma a cikin hadisin zan mu gani lalle da koi wani abu wanda yake bayyana mana manzon Allah sai yake bayyana mana mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewar manzo Allah ay ya hadi wa sa'ad la'allallahu la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqawamun wa yadurru bika aqawamun takanyu jinkirin nan da aka maka ko takanyi a jinkirta maka rayuwarka har sai wa'ansu mutane sun amfani da kai wa'ansu mutane kuwa sun cuci da kai haka idan muka bibi tarihin Sa'ad bin wa Abi Waqas sai da manzon Allah ya mutu Sa'ad ya sake shekara wurin 42 yana rayuwa kamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amsi a afwan 32 kamun a amshi ran Sa'ad 42 40 ko 41 saboda Sa'ad ya mutu a shekara ta 53 manzo Allah ya mutu 53 a wata hada 55 shi ko manzo Allah ya mutu a shekara ta 10 nawa zai tayi saura 40 43 to haka Sa'ad ya zure wannan shekarun yana rayuwa kasancewar abinda manzo Allah ya wadi mai kuma wannan yana nuna mana lalle wannan mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaki da aka yi Biladul Faris dukan su wannan yakokukan da aka yi da Sa'ad bin Abi Waqas aka bude wannan burara da Misra da sauran garuruwa wancan satin mun yi bayani akan Sa'ad bin Abi Waqas sai na wance ne ce mun yi shi a cikin Rijalun Nisa sai sati na gaba insha Allah zan mu ci gaba da Sa'ad bin Abi Waqas shakhsiya ta tara insha Allah kuma idan muka leka hadisin zan mu gani lalle wannan addu'ar da manzo Allah ya yi wa sahabban shi Allah ya cika musu hijirar su kowanne ubangiji ya bashi ladan shi kuma idan abin da yake tabbatar mana lalle ubangiji ya cika musu hijirar su ya basu ladan su ka koma cikin alqur'ani zaka samu ayoyi barkatai suna maka bayani akan fadalan wanda suka hijira daga garin Makka suka zo garin Madina walladhina hajaru fillahi da sauran ayoyi wanda suke mana bayani a can wannan kenan kadan da ga abinda zan mu iya fa'idantuwa a cikin wannan hadisin sai hadisi na gaba kalkashin baba مالك يتوى أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وأن حديث إمام البخاري يوتر الشيء أتين كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث باب يونديك من بياني أنا يوم وصياني دا ثلثي جزئين هلو شاهينا أكو حديث ملنبع تا دبو بيدا أليبا كوي دا أربعين دا أكو هكا شما إمام مسلم يوتر حديث أتين انغرتا تلتاين شي تكين كتاب الوصية باب الوصية بالثلثي باب يونديك من بياني للي أنا يوم وصيا دا ثلث دوكيا دي تكين أكو دوكيا جزئي نبيار شاهينا سبعين دبيو حديثي ملنبا تا دبو دا داريشد دا إشرين دا ترا حديثي نيوان دا أكسانوش عبد الله بن عباس يرد الله اشتبت أغري شكي تيوى قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ايكي تيوى دا متاني دا سنتوي سرجي يوم وسيا دا ثلثي سميدا تا ربعي دا انتير زوا 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 انكر يتي فإن دايه الهيري غريسو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دومن منزا الله من سيرا دا امنتا الله اشتبتا اغريش ياتي السلسو للي انتير والسلسو كثيرون هتر دا انتير اتكن دوكيا فا ابني وانديكي ميوا kinan fiqihun Abdullahi bin Abbas ya gani kasancewar manzon Allah ya ce a ai enciyar ma idan an hudda abu ne mai yawa to abin da yahi dacewa ka rage ka kawo ta enkar shi yahi alheri an samu kamar yanda muka karanta wancan satin Abdullahi Usman bin Abubakar bin Abubakar bin Siddiq yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi wasiya da khumsi yake cewa idan ka koma ci alqur'ani ubangiji ya ce wa alamu annama ganimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu ai ya kawo mana tsarin yan sankiyam yace to dan haka ku hudda duk idan zan ku yi wasiya kadda ta huce ku hudda ta yan sankiyam Umar ya hudda ta indiziyam kuma ya hudda ta enkar an samu Usman shi ma ya hudda ta enkar yan sankiyam wannan duka yana nuna mana lalle kadda rishin kaita sulusin shi yayi alheri akan kaita sulusin kasancewar gaskiya mas'alar tahi hutawa kara a huddo ta yan kasa da yan sankiyar yayi akan a huddo ta da yan tiyar kasa da yan tiyar yayi kamar yanda fiqihun Abdullahi bin Abbas yake nuna mana yahi akan huddota da NCR in kadai nan kalkashin haka da kwai wata mas'ala wadda malaman fiqihu suka ambata sosai suna bayani akan ta lafiya ma daga cikin mas'alolin kawun mu kai shi kan karan kanshi mai kadar inda ake hutarwa da kwai mas'alar wannan wasiyyar yaro wanda yake mumayyiz idan aka ce yaro wanda yake mumayyiz wanda yake hankaltuwa wanda ya san abin da yake amma dai bai balaga alƙawarin biya hukan shi ba idan muka dauki a al'ahliya cancantuwa bangaren ibada da bangaren tasarrufat abin da yake ya zamanto wajibi kai abin da ya kasance haƙƙinka ne abin da ya kasance kuma ayi maka a matsayin haƙƙinka da haƙƙin wani akan ka malaman fiqhu sun kasa ta kashi biyu da kwai ahliyatul wujub da kwai ahliyatul ada ahliyatul wujub ita ce wanda take bibiyan mutum daga lokacin da ya kasance a cikin cikin ma'aihiyar shi har zuwa ranar da Allah ya yi mai cikawa hamma ranar da aka dauke mai bashin shi bayan mutuwa kinan ita mumtadda ce tana warawa ne daga lokacin samuwar ka a cikin cikin ma'ayya har zuwa lokacin da Allah ya yi maka cikawa inda kai ya wuni haƙƙin wa'ansa akan ka har zuwa lokacin da za a dauke maka wannan haƙƙin sannan da kai ita kuma ahliyatul ada ita ce take warawa daga lokacin sinnut tamyiz lokacin da ka kai shekara 6 zuwa 7 lokacin da kake iya tantancewa kaza yana da kyau kaza bai da kyau shine idan muka koma baya zan mu gani ai manzo Allah yana cewa ku umurci muru auladakum fi salati ala 70 haka auka maqala ku umurci diyanku su yi sallah akan shekara 7 idan suka kai shekara 7 a umurce su yi sallah a lokacin nan yaro ya shiga sinnut tamyiz amma dai hada mafi rinjaye da wannan hadis da wa'ansu dalilai da aka dauko ana daukan sinnut tamyiz kuma akan shi niki na tahina na hirin jayarwa sinnut tamyiz yana harawa daga shekara 6
kasancewar irin khibira yanda idan ka kalli yara zaka gani yaro idan ya kai shekara 6 hatta da bature idan ka dauka a kundin kasa za a ce maka ba a sa yaro na kwal sai ya kai 6 zawa 7 ko kuma 7 dai mafi yawa haka ake amma dai ana tolere a sanya yaro a shekara ta 6 wannan shine sunnu tamyiza a halliyatul ada tana farawa ne daga sunnu tamyiza ita kuma daga sunnu tamyiza zawa balaga abubuwan da ake nema a wurin yara shi shine wa'ansu tasarrufat ake cewa an yahe mai idan yayi kaza halaka ne idan yayi kaza ana iya hukunta shi ana iyawa ayi idan yayi wa'ansu tasarrufat na hada ana iyawa ayi imda'in su ba tare da an nemi waliyin shi ba ya tabbatar da wannan abin ana iyawa ayi mai arme yana iyawa ya bada to a wannan marhala daga tamyiz shekara 6 zawa albulug shekara 13 zawa 15 yanayin da dabi'an mutane yanayin kilima'in mutane da irin abubuwan da yaro yake ci na wanda za su bunkasa mai rayuwa daga nan tamyiz din nan shekara 6 abin da ya ja har ya kai ranar da Allah zai amshi ranka wannan daga ahliyatul ada ake kiranta amma dai ba a fara tabbatuwar ahliyatul ada sai lokacin da yaro ya balaga daga lokacin nan duk abinda mai shekara 60 za iya mai shi ma haka shi ma za a mai idan ya kashe za a kashe shi idan ya yi ganganci za a mai ganganci idan ya tozarta za a tozartar da shi wannan duka wannan hukumce yana hawan shi to a lokacin da yaro yake matsayin sunnu tamyiza a lokacin nan malamai suka yi sabani suka ce to ya hukuncin wasiyar shi take idan yayi wasiya shin ana iya tabbatar da wasiyar shi ko ba a iya tabbatar da wasiyar shi ba idan muka dauki mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ash-Shafi'i a cikin mafi shahara hadisu da suka yi da wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal da Ibn Hazm sun ce akan ai idan yaro wanda yake iya bambance abubuwa yayi wasiya wasiyar shi bata inganta ba a halkashin wannan hadisi Abdullah ibn Abbas da Al-Hasan da Makhul da wa'ansu daga cikin manyan malamai na salaf suka tahi wata hada kuma hada Imam Malik da wata hada daga cikin mazhabin Imam Shafi'i da riwaya daga riwaya Imam daga baki Imam Ahmad ibn Hanbal sun ce akan wasiyar yaro wanda yake iya bambance abubuwa ingantatta ce da zai zo ya ce wannan ina da dukiya an bar mini gado dukiya kaza wannan gida na nauri kaza in Allah mun cikawa na maka wasiya ta tabbatu wurin su Imam Malik da wata hada daga cikin riwaya Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal ɗaya daga cikin hada a cikin mazhabin shi kuma wa'incan Imam Abu Hanifa da su wa'inda suka karkata bangaren Imam Shafi'i da Imam Abu Ahmad ibn Hanbal sun kawo hujja suke cewa ai ubangiji da yazo cewa ai wala tuqtu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyama ko qiyama kada ku baiwa wawaye dukiyar su ma'ahi ne Allah ya mai cikawa ya bar yaro bai shiga cikin hankalin shi ba da kai wauta a tare da shi kadda ku ba su dukiyar su sai dai ku an hanar da su da wannan duki a cikin dukiyar su waqsum ku warzuquhum fiha waqsum ku arzuta su ku ciye su da su ku tufatar da su daga cikin wannan dukiyar kuma ku hawadi musu hada wanda take daddada hankalinka ne bai cika ba shi san ya ba a baka ba amma dai ka jinkirta har zuwa lokacin da muka baka kuɗi muka ce tayi ka so mana halawa sai ya zo shago sai ya ce a bashi halawa sai ya meka jikka aka bashi halawa guda ɗaya ya karago ya juyo baya ya tafi shi an dauki dukiya a bashi ba dauki dukiya a bashi ba amma dai aka bashi jikka aka ce tayi ka so halawa ya tafi aka bashi halawa aka bashi 120 jikka ba 20 sai ya ce a ai jikka ba 15 zakka bani ishi ka ba karago zakka bani to wannan yaron ya cancanta a bashi dukiyar shi shine yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan ar-rushd shi shine an san idan an bashi baya tozarta ba idan an bashi baya albazaranci ba a lokacin nan za a bashi suka ce to dalilin haka ai in ka dauki yaro dan shekara 6 bai shiga hankalin shi ba bai san ban me ake yi ba daga 6 har zuwa 13 har zuwa lokacin balagar shi dan haka idan yayi wasiya wasiyar shi ba ingantatta bace ba wannan a galgashin wannan suka ce ai idan yayi tasarrufi a cikin dukiya tasarrufi ne wanda babu tsayuwa babu wani abin da yake tabbatar da wannan yaron idan an yi gaba zai iya dawowa kenan wannan yaro ne wanda bashi da hankali ana itibaran shi a matsayin asafi kalkashin wannan misali ce suka samu alhajar shi shine za a amshe dukiya wanda take haƙƙin wannan yaro
za a dauka ta a beka ta a matsayin alwalin shi alwalin shi shi zai ringa kula da al'amurran shi har zuwa lokacin da aka tabbatar yaron nan yana iya yin wani abu yana iya rike wannan dukiyar ba tare da ya tozarta ta ba yayin albuzaranci a cikin dukiyar ba a wannan halin shi alwalin duk abin da yaro zai yi to akan alwalin yake karewa idan ya tahi yayi banna ta dukiya alwalin zai zo ya baye gurbin wannan abin idan ya kashe ba a kashe shi ba sai dai za a hudda a cikin dukiyar shi a bada diyya duk wa'an su tasarrufata da za a yi to in dai tana da alaka da dukiya alwalin shi zai dauki yauninta a cikin dukiyar yaron ai idan kuma yayi abinda bai da alaka da tasarrufata in dukiya to ana yahe mai kasancewa bai shiga ba hankalin shi ba sai su wa'incan kuma suka kawo hadisi suka kawo hujja da hadisin Aisha yarda Allah ta shabbata a gare ta take cewa rufi alqalam manzo Allah yake cewa rufi alqalam an salasi yazanu wasabiyu hatta yahtalim ko an asghir hatta yahtalim yaro hasse ya yi muhulki hasse ya kai munzalin balaga suka ce to tunda an ce yaro he ya kai munzalin balaga ba hira a bashi dukiya kenan idan yayi wasiyyar shi bata tabbata ba haka kuma suka kawo hadisi da hadisi Abdullah ibn Abbas kamar yanda muka Abdullah ibn Abbas yana cikin wanda suka yi wannan hadin Abdullah ibn Abbas yake cewa tunda hadisi ne marfu'i yake marfu'i da yake cewa la yajuzu itqu sabin wala wasiyati wala bai'i bai halatta yaro ya enta bawa an bar me gadan bayu kurme yace da wane na enta ku to wannan bai halatta ba haka kuma yaro yace yayi wasiyya idan Allah mai cikawa dukiyar shi a dauka a bama wani shi ma bata inganta ba kuma haka sai da sayarwar yaro bai inganta ba wala talaq kuma idan an mai aure yace ya saki matar shi ma bai inganta ba wannan shi yake nuna ana yi wa yaron da bai balaga ba harin yau ko kamar yanda riwayoyi suka tabbata ana iyawa ame kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya arma Aisha a shekara nawa ya shiga da ita to haka nafsu shay shi ma ana iyawa ame a ce waccan matar ka ce amma dai zuwa lokacin da suka shiga hankalinsu kuma sai a sa abin da za a yi sannan kuma idan a wannan halin yace ya saki matar ba ta sako ba kamar yanda hadisin nan yake nuna mana wannan kenan dalilan da su mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i ɗaya daga cikin riwayar su da wata riwaya ta mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal su kuma wa'incan Imam Malik sun kawo hujja da hadisi wanda athar wanda Umar ya rawaito wanda Umar aka kawo yake cewa inna hahuna gulaman ya fa'al yake cewa lalle da kai wani yaro wanda yake dan matashi wanda bai balaga ba kuma an muta an bar mai dukiya kuma babu wanda zai gade shi yaron kuma yana da dukiya ta huta hankali babu wanda zai iya cin gadan shi sai dan wani baffan shi wanda shi kuma yana can wani wuri sai a lokacin nan Umar yake cewa ku ce wa yaron yayi wasiyya da dukiyar shi amma dai kuma ai mun sani wasiyya ba ta huce sulusi ƴanciyar shine Umar yake cewa tunda babu sai wani dan baffan shi dan uncle ɗin shi shi kadai ne zai iya cin gadan yaron Umar yace ku ce wa yaron ku umurce shi yayi wasiyya da dukiyar shi karkashin haka suke cewa ai in dai haka ne to halaka ne a yi wasiyya da yaro wanda ya shiga cikin hankalin shi yayi wasiyya kuma da koyi riwaya wadda Imam Zuhri ya rawaito ta hadisin Usman bin Affan yake cewa lalle ya bada damar yaro wanda yake dan shekara 11 yayi wasiyya a cikin dukiyar shi idan muka dauka dan shekara 11 kuma bai balaga ba barantana yanayinsu na da kuma yanayin Madina da suke rayuwa a cikin shi wannan shi yake nuna mana wannan atarin da aka samu daga wurin Umar da Usman suke tabbatar mana lalle wannan dalilin wancan da suka kawo suke juye-juye a kan shi suka awwala ayoyi akan bai halitta ba yaro wanda bai shiga ba hankalin shi ba wanda afwan yaro wanda bai balaga ba wanda ya shiga cikin hankalin shi bai halitta yi wasiyya ba amma dai faɗa mafi rinjaye kamar yanda malamai suka dakkaka akan masalan yaro wanda ya shiga hankalin shi idan yayi wasiyyar shi tayi wallahu ta'ala a'lam sai masala ta biyu shine abinda za a hudda daga cikin dukiya idan muka leka zan mu gani malumai dukkan su sun yi ittifaki akan lalle wasiyya ta halatta idan aka hudda kasa da sulusi har zuwa sulusi amma dai abin da yayi sama da sulusi labudda ya kasance an nemi shawarar su magada idan sun bada dama a hutar da shi sai a hutar da shi suka kawo hujja ga wannan hadisin Sa'd bin Abi Waqqas wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da shi. To misalin inda aka yi inda aka samu sabani wurin malamai, idan shi mamaci yayi wasiya da abin da ya huce sulusi, ya hukuncin wasiyar shi take? Jamhurin malamai daga cikin mazhabin Imam Abu Hanifa da Shafi'iyya da wa'ansu daga cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal kuma ɗaya daga cikin fadai Imam Malik sun ta yi akan lalle wasiyya ta inganta, amma dai za a tsaya a yi ta jira har sai lokacin da aka shawarci magada idan sun tabbatar da wannan wasiyya a lokacin nan za a bada. Amma dai abin da ya hawo akan wasiyya ba ma kiraye shi ba a sunan wasiyya ba, sai dai mu kiraye shi akan wata kyauta wadda su ma wata kyauta wadda magada suka yi wa ma'ayinsu. Ina fata an fahimta. Na'am. Idan an yi ittifaki, idan wasiyya idan aka yi ta ƙasa da sulusi har zuwa sulusi, kurum ba hiran magada su zo su yi ce a'a ba su yarda ba, kurum tanfizin ta za a yi, tabbatar da ita za a yi, ba a tsaya ba sai an ce he sun zo, an nemi shawarar su in sun yarda ko ba su yarda ba. Matukar an samu takarda wadda take nunawa lalle shi wanda ya mutu ya yi wasiyya shi ya rubuta, ko kuma ya sa an rubuta mai gasa hannun shi, wannan dukkan malamai sun yi ittifaki akan haka, kuma suka kau hujja da wannan hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Sa'd bin Abi Waqqas. Inda aka samu sabani shi shine idan shi mamacin yayi wasiyya da abin da ya huce sulusi, ƴanciyar daga cikin dukiyar shi, to akan haka malamai suka yi sabani. Hada ta farko shine hadar jamhurin malamai daga cikin mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da wa'ansu, wata riwaya daga mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da wata magana daga cikin malaman Malikiya da suka tahi, suka ce wasiyya ta inganta, amma dai za a tsaye da wasiyyar nan har sai ƴan uwa har sai magada sun zo sun tabbatar da wasiyya. Idan sun tabbatar da wasiyya, abin da yake sama da sulusi ana ƙara dangana mai shi cikin wasiyya, zai samu ladan shi a matsayin wasiyya. Ina fata an fahimta. Sannan hada ta biyu, hadan Malikiya, hada mafi shahara a cikin mazhabin Imam Malik da wani bangare Imam Al-Mazini daga cikin mazhabin Imam Shafi'i da wa'ansu daga cikin mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da Zahiriyya sun ta yi akan a'a wasiyya bata inganta ba, duk abin da hawo sulusi to ba ma kiraye shi ba wasiyya ba, sai dai idan magada sun ce a bada, idan aka bada zai kasance kyauta ce magada suka yi wa ma'ahinsu a cikin dukiyar shi. Kun ji ko? Kyauta ce magada suka yi wa ma'ahinsu a cikin dukiyar shi, kuma kowanne ya kawo hujja da hadisin Sa'd bin Abi Waqqas. Sai dai inda aka samu sabanin shine bangaren fahimta. Su wanda suka ta yi akan wasiyya ta inganta, kuma idan magada sun tabbatar da abin da ya yi sama da sulusi za a bada shi a matsayin wasiyya ladan ya kai wa shi ma'a mamacin, suka ce idan muka leka hadisin Sa'd bin Abi Waqqas shine ai hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akan ƙari ai saboda magada ne. Yace a ai da ka bar magadanka suna gararan ba akan titi suna mola suna barace barace, ai yayi ka bar musu dukiya su fanta ba su yi abin da suka ga dama da ita. Yace to ai hana shin da manzon Allah yayi ya bada dukiyar ya bada ta ya bada sama da sulusi a matsayin wasiyya ai saboda magada. To idan magada yanzu suka zo suka ce baban mu yayi wasiyya sama da sulusi amma dai mun yarda a bada ta sama da sulusi, to shikenan ta halatta. Wannan a abin da suka fahimta kalkashin hadisin Sa'd bin Abi Waqqas. Su kuma wa'incan suka kawo hujja suka ce a'a mun koma hadisin Sa'd bin Abi Waqqas. Ai manzo Allah ya ce as-sulsu was-sulsu kaseerun. Ai idan ka bada sulusi, sulusin nan yayi yawa a matsayin dukiya, amma dai tunda ka yi insiste, tunda ka nace da ka bada sulusin ka bada. Suka ce kenan manzo Allah ya hana, kenan duk abin da ya hawo kan sulusi sai dai ya kasance magada sun yi wa ma'ahinsu kyautar shi an bada shi, kenan hukuncin ladan su ya sha babban, wannan wasiyya take wancan kuma kyauta take. Ina fata an fahimta. Kuma da kwai hadisin da suka ƙara ka hujja da shi kamar hadisin da Abi Huraira Yahudi ya rawaito shi, yake cewa inna Allaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum, yake cewa bisulsi amwalikum ziyadatan lakum fi a'malikum, lalle Allah ya muku sadaka a cikin dukiyarku. Wannan sadaka shine wasiya da aka sanya muku a matsayin sulusi, wannan ƙari ne akan ayyukan da kuka aikata a cikin rayuwarku. Ina fata an fahimta kinan wannan masalolin diddan su ƙara mana haske akan wannan karatun da muke yi na wasiya. Kuma da kwai masala ta gaba wanda suke bayani akan, to shi kuma wanda bai bar magada ba sai yayi wasiya sama da sulusi, ya hukuncin shi ya yake? Bai da kowa wanda zai gade shi sai aka sanya sai yayi wasiya sama da sulusi. Shine wannan riwa mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal da ɗaya daga cikin fadar Imam wannan mazhabin Imam mazhabin Malikiya suka je suka ce ai yana da zabi, idan bai da magada yana da zabi yayi wasiya da dukkan dukiyar shi. Haka wannan da kwai Ishaq bin Rahawayhi da wannan Abu Ubaida da Masruk duka sun tai akan wannan fada. Sai wata fada ta mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i da mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal da fada ta zahiriya suka tai akan ai bai da incin yayi wasiya sama da sulusi, bakin sulusin nan shi ma haka zai yi wasiya. Bakin abin da aka wayan kame sulusi haka zai yi wasiya, idan ta huce sulusi babu wannan ba a yi itibarin ta ba a matsayin wasiya. Kenan wanda za a bashi zai tsaya a cikin a matsayin wasiyar shi. Su ma sun kawo hujja da hadisin duka da yake wayan da ake yi a karkashin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas ake kewaye-kewaye. Masala ce wadda ta wasiya tana da faɗi sosai, in aka ce a faɗaɗa a karatu ɗaya biyu ba ma ƙarasa ta ba. Zamba dai takaita dai akan haka ku shiga wani babi daban, shine babu al-fara'id. Ina fatan dan abin da muka dan faɗa an dan fahimci wani abu kuma zai mana amfani. Allahu ta'ala a'lam. Sai babi na gaba malai yake cewa babu al-fara'id, babi wanda yake mana bayani akan rabon gado. Duk da shi abu ne wanda kurum dai ya kawo hadisai dai wanda suke mana bayani dai akan abin da ya dace, amma dai zamba dan kawo abin da yake wajibin mu a matsayin mu na yau da gobe, wanda wani dan uwa Allah zai mi cikawa a tambaye ka ya haƙin wani yake, ko kuma kaji ana yi kai kuma baka san duk abin da ya kamata ba a ce ka sani a cike ba. Amma dai alal aqal dai ya kasance mabade introduction dai na abin da wani kaza ya kamata ya samu, wani kaza ya kamata, idan an yi kaza ya kamata a yi, wannan ya zama to wajibi akan mu musani. Kasancewar manzo Allah ya tabbatar mana lalle babu shine wannan ilimin rabon gado shine horkon ilimi wanda Ubangiji zai fara daukewa a saman doran kasa, kuma wannan yana daga cikin alamar tashin kiyama, daga cikin alamomin tashin kiyama. Wai idan muka dauka zan mu gani kai ta kewayawa ka tattara masana mutum 100 da wahala zaka samu ɗaya wanda zai ce ya iya ya ka bashi rabon gado ya raba maka shi, yana da wahala a wannan lokacin. Ma dai yana da kyau a ce gaskiya duk lokacin da aka kawo mas'ala ta rabon gado ko baka rawa ba ka san kowa haƙƙin shi abin da ya kamata ya samu. Saboda kuma da kwai wani abu wanda gaskiya wanda ake yi wanda ya saba wa shari'a. A shari'a abinda ta umurce mu wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Idan ƴan uwa masu rabon gado suka zo, ƴan makusanta suka zo, marayu suka zo wanda ba su da rabo a cikin gadon, to ku dauki ɗan wani abu daga cikin dukiyar kudan arzuta su wani ɗan jas ne, ba wai a kwashe ba daga cikin dukiyar magada ba. Abinda yanzu muke yi haka gani an zo rabon gado, wallahi abinda wanda su raba gadon abinda za su dauka ya fi kasan ɗaya daga cikin wanda zai ci gadon. Wannan kuma zalunci ne, bai kamata ba. Ku ba su dukiyarsu abinda suka ga dama suka ba ku, wannan ku gode wa Allah. Koda ba ku zo ba, koda wannan haƙƙi ne akan kowa, haƙƙi ne akan waliyi, haƙƙi ne akan alƙali, haƙƙi ne akan sarki a rabawa magada da su ba tare da amshi wani abu daga hannunsu ba. In sun ga dama sun hudda sun baku, wannan alhamdulillahi. Muna wasa da mas'alan marayi, wallahi marayi. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Babu wani abu wanda wani laifi wanda Ubangiji ya bayyana a nan duniya mutum idan ya yi shi zai ringa kunkwada wutar jahannama gashi yana yana yawo saman duniya yana tahiya amma dai wutar jahannama ita ce yake ci kamar cin dukiyar baraya buku san ba tashin shi ba mai gidan nan ba buku san faduwar shi ba ya tattara ya bar wayannan yaran hukurum lokaci dai ku zo ku hawo ku danne ku ci wallahi wutar jahannama mutun yake ci kuma yace ya ciyar da iyallan shi wutar jahannama wayyan su billah wata musiba ta kai haka wani abokin muna tare da shi kanan baban kanan uwar shi yana mu'amala da marayu ana turo mai dukiyar marayu yana sarrafawa yana musu ayyuka yazo yana cewa wallahi barci yake gagara shi in ya kwanta ma zabura yake ai mutane sun sa shi gaba ana mai magani ana kyashin abin da yake samu wane ne sai yake ce mai bari in wadi maka gaskiya a ranar wanka ba boye TV yace wallahi dan ina son ka zan wadi maka gaskiya bai yiwa ka wakilci marayi ka ci biye tashi ka zauna lafiya har abada baka zauna lafiya ba wutar jahannama kake kwafada wannan abin takamar da kake yi kana cewa ana ganin kana samu mutane suna kyashin abin da kake samu wallahi wutar jahannama ce kai da ka samu zaman lafiya wallahi sai ka mira musu haƙƙinsu mas'alan marayi in ba ka mai ba kadda ka wakilci al'amurran shi babu abu wanda yake da hatsari kuma yake da fadala yake da lada a kai tsaye kamar al'amarin malayi manzo Allah yace ana wa kafirul yatimi fil jannati ka hataini yace da ni da wanda ya jibinci ya dauki yaunin marayi yace da ni da shi a cikin gidan aljanna kamar haka haka da kai bambanci tsakanin su gurin manzo Allah yana dan gaba kai kana dan bayan shi amma dai ka ci wani abu daga cikin dukiyar shi ko wanda aka bar mai gado ko kuma wanda aka bada a bashi wallahi tallahi wannan al'amarin wutar jahannama zaka kwankwada a nan rayuwarka ta duniya kuma wannan so mun tabu ne in ka shiga daga cikin kabarinka har zuwa lokacin da za a yi tashi za a tada kiyama kuma lokacin da za a dangana ka zuwa ga wutar jahannama Allah kiyaye mu mas'alar rabon gado kalmar malamai sun janyo ta ne kalkashin fadar ubangiji nasiban mafruda idan duk wanda yake tadabburi akan ayoyin alqur'ani zai gani kalma ce wanda aka ishtikakin ta daga wanda ubangiji yake cewa kaso ne wanda ake rabawa magada kowa a bashi kamar ka san shi yanda ubangiji yanda ya yankawa kowa abin da ya kamata ya samu na daga abin da mamacin su ya mutu ya bar musu malaman fiqhu suke cewa idan aka ce maka al-fara'id shi shine ilimi wanda yake sanar da kai rabon gado wanda suka cancanta a basu gado kuma da kasan da ya kamata a basu wannan shine ake kira da ilimin rabon gado kuma idan muka leka abu ne wanda yake da tushe a cikin al-Qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji yana mana bayani yusikumullahu fi auladikum li zakar mislu hadhihi al-unsayn wa lakum mislu ma taraka azwaj yastafunaka bin nisa'i kulli allahu yuzikum fil kalala duka wannan ayoyi ne wanda suke tabbatar mana idan wani ya mutu ga wanda za su ci gadan shi sannan kuma ubangiji a cikin sai yake bayyana mana ai wannan abin la tadaruna ayyun aqrabu lakum nafa'a gashi nan ba a san ba wane ne yake kusa da ka ci amfanin shi uban ko kuma dan saka gani da ya tara ya rigayi ma'ahi kuma dan ma'ahin yazo Allah bai bashi dama bai bashi fasaha ne ba bai bashi sa'ad ne ba saka gani uban yazo ya kwanta yana more dukiyar da daya ga ya wannan ko kuma ka gani dan bai da fasaha ne ba bai san yanda zai nema ba amma dai uban Allah bashi ya arzuta shi ya kwanta ya tashi ya rike ba bai wahaltuwa a rayuwa wannan la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a kuma da kai wa'ansa hadisi wanda banza Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba kuma kasancewar ayyuwa mutane adalci ubangiji sai ya dauki yaunin rabon gado da kanshi wallahi tallahi da rabon gado kalkashin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka raba shi wallahi da sai an samu wani sai iska suna nan suna cewa manzo Allah bai adalci ba tabbas ubangijin ma ya raba ina masu hutarwa suna cewa a daidaita tsakanin mace da namiji ya za a yi a dauki kaso biyu a bama namiji a dauki kaso ɗaya a bama a bawa mace wannan sakar wanda aka kashe kwanan nan a Palestine tana daga cikin kuɗin da suke neman wa mata 'yanci take cewa ubangiji ya yi zalunci wa iyazu billah ya za'ai ya dauki kaso biyu ya bama namiji ya dauki kaso daya bama mace kuma wannan adalci ne na Ubangiji duk mai hankali idan ya dora a ma'aunin hankali zai gani Ubangiji yayi karshen adalci in an bata mi za ta yi da shi in an bata ma ajje shi za ta yi ba abinda za ta yi haka Ubangiji ya adalcin shi kuma wannan ba man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wallahi ba wani wanda yake Ubangiji kyawun kyawun yin hukunci da sanin ya kamata a hukunci da sanin ba wanda yake sanin bai shi yahi sanin bayin shi kuma shi yahi sanin abin da ya dace da bayin shi wannan shine karkashin adalci wanda Ubangiji wanda yayyuwa wannan kuma karkashin wannan da kai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana bayani yake cewa ta'allamul fara'id wa 'allimuha an-nasu yake cewa ku yi kokari ku san ilimin raban gado kuma ku sanar da mutane irin ilimin raban gado kuma dukkan wani ilimin raban gado yana kimiye ne akan ayoyin da guda uku na cikin suratu an-nisa walakum nisfu ma taraka azwajukum wa la yusikum Allah wa lakum nisfu ma taraka wannan duka wannan raban gado ya kewaye ne dukkan wasu masail wanda za a huta a baya duka matsaloli ne karkashin wannan ayoyi kuma kamun mu shiga yana da kyau mu san wa'azi sabubba ne suke sanyawa a ci gada sababi na farko shine da kai dangantaka wani kana dangantaka da shi ma'ahi ne ma'ahiya ce ɗani ko kuma ɗan uwa ne duka wannan su ne ake kiran su annasab dangantaka shi ne ta Ubangiji yake mana bayani wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ai wanda suke cikin wanda suka huto ciki daya su suka yi jibinta shashin su akan shashi wannan shine da harko ya kasance da kai dangantaka shine wancan satin muka bayyana dangantaka tana iya kasancewa kashi uku da kai al-hawashi da kai al-usul da kai al-furu al-hawashi su ne ƴan uwa wanda ku zo ciki ɗaya da su ko kuma wanda uba ya hada ku da su ko kuma uwa ta hada ku da su da kai kuma al-usul su ne uwaye uwa uba kaka 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 har zuwa wa in ala har zuwa kaka na dubu ba inda kai in Allah ya sa yana da rai yana iya zawaya ci gadanka sannan kuma da kai alfuru diya dan da diya dan da dan da dan da hayya kai wa in wa in nazal in dubu aka samu a kasa dukkan su in dai ba wani wanda yake sama da su za su iya zawa su ci gadanka wannan su sune a wannan annasab wanda dangantaka take hadawa a ci gado tare da su sannan kuma daga cikin sababi wanda yake sanyawa a ci gado da kai aure idan ka aure ta ko ta aure ko ka aure ta idan ta ka aure ta ko kuma ka aure su ko kuma ka aure ta ta riga yi ta mutu a matsayin ka na mijinta ko kuma ka mutu a matsayin ka na ma'ana a matsayin ka na matsayin ka na mijinta wannan duka duk abin da yake in dai nikah ne sahihun ba nikahun fasid ba nikah ne wanda yake ingantacce wanda aka yi shi da alwali da shaidu wannan kurum alaka ne tana cin gadanka shine can Ubangiji yake cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun can kuma yayi sake walahunna nisfu ma taraka walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad kina in dai arme ya hada to za ta ci gadanka sannan kuma bayan shi da kai alwala alwala shi shine ka yanta bawa walitaka shi ta kasance a hannunka a can baya mun karanta cikin abawu ashurud a cikin sayi da sayarwa go wanda hadisin Aisha wanda Barira ta zo wurin Aisha wurin take ce mata ai uwayen gidanta suna nema su yanta ta amma sun sa mata kudi ta kawo kaza su yanta ta Aisha ta ce ki tahi ki ce musu zan ba da kudin su yanta ki suka ce eh sun yarda amma dai alwala lahum jibinta al'amari ita bai wadda aka enta a matsayinta na iya kenan ita su wa'annan wanda suka enta ta a hannunsu za Allah ya ce musu ta zo suka ce a'a ai wala'i sai dai ya koma hannun Aisha suka ce a'a in dai wala hannun Aisha ne su bisa sayida ta da manzan Allah da ya shigo Barira ta wadi wa Aisha ta wadi wa manzan Allah ya ce aika take ce kin yarda wala'in nasir aika musu kudin da aka aika suka enta ta suka bisaida wa Aisha da ita Aisha ta sai ta enta ta manzo Allah ya hawo minbari ya ce musu dan me sanya mutane za su ringa daukar sharadi ne wanda babu shi a cikin alqur'ani ko sunna dan haka duk wanda ya yanta bawa alwala lahu alwala'u liman a'taq duk wanda ya yanta bawa to tubinta al'amarin bawa yana komawa hannun wanda ya yanta shi misali idan Allah ba wannan bawar rasuwa wannan da bawan ne intacce idan Allah mai rasuwa ai yana da dukiya da abin da ya mallaka matukar bai da wani wanda zai ci gadan shi to wannan dukiyar za ta dawo kan mai gidan shi na harko wanda ya yanta shi mai gidan shi wanda ya yanta shi shine ake kira alwala kina wannan duk lokacin kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana alwala lahmatan ka lahmatin nasab yake cewa ai wala tsoka ce kamar tsokar dangantaka idan wani Allah mai idan wani kana yana kalkashin ka a matsayin bawa sai ka yanta shi to wala din shi yana komawa gare ka duk abin da yake nashi zai dauka duk abin da yanzu sabuwar rayuwa ce zai fara a matsayin shi na da idan ya huta ya tahiye nemo abin da ya tara idan Allah mai cikawa naka ne kai wanda ka yanta shi kina wannan sune sabubba guda uku wanda suke sanyawa muti wanda suke sabbabawa mutum ya ci gadan wani idan aka rasa tsaye daga cikin idan ba a samu ba tsaye daga cikin wannan sabon ba to ba hirar wani yazo daga nesa ya ketaro ya ce garu zayaci babu wannan hirar mumimita da kai annasab dangantaka ita kuma annasab ko ya kasance uba al-usul uba uwa kaka ta bace da makamantansu sannan kuma da kai al-furu diya dan da da diya mace ita diyanta musu diyanta sun koma bangaren wayancan daga an aurar da ita ai da sa da ita sai dai ita tana cikin gida ita za a bata gado kenan dan ta bai cin gado dan ta diyanta bata cin gado amma dai shi namiji wanda yake da ne ya ahida to diyan shi duka suna cin gado da dan da mahama nazar sannan kuma da kai dam sune wannan annasab wanda dangantaka take hadawa ɗan uwa afwan da kai alhawashi ɗan uwa wanda suke ciki daya ko kuma wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ko kuma uba ɗaya dukkan su ma wayannan suna cin gado sannan kuma da kai annika arame idan arame ya hada ku da waccan to tana cin gadan ka zaka ci gadan ta sannan kuma da kai alwala bawa ne ka yantar da shi to wala in shi yana dawowa kanka idan Allah mai cikawa abin da ya tara duka yana iya dawowa kanka wannan kuma alwala ana cin gadan shi ne da asubanci ba hira a rarraba a ce kaza zaka dauka a bamawa na kaza dukkan ka wawushe rabon ka ina fata an fahimta sannan kuma a cikin haka da kai abubuwan da suke iya hana bawa ya ci gado wannan sune wanda malaman fiqh su kiran su mawani'ul irsal da kai na harko da kai kisa mutum yana gaugawa ya ci gadan wane sai ya dauka ya kashe shi ko yayi komploti a kashe shi wannan idan ta tabbata lalle da hannun shi aka yi hakika ana hana shi ana haramta mai gado kuma kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa lil qatili shay'un wanda yake kisa bai da komai a cikin rabon gado kuma sai yake cewa al qatilu la yarisu wanda yake kisa ba shi ba cin gado kuma wannan kamar yanda malaman fiqh suke da kaida suke cewa man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaugawa dan ya samu wani abu ya gabaci ya samu wani abu kamun lokacin shi yazo yace to ana mai uquba da haramta mai wannan abin dukkan shi wannan ɗaya daga cikin wanda abubuwan da suke hanawa a ci gado na biyu da kai bauta idan wani bawa ne to ba shi ba cin gado shi ba abin gada ne dan ba shi ba cin gado kuma na uku da kai sabanin addini da Allah zai mai cikawa dan shi yana musulmi ma'ahin yana kahuri to ba shi ba cin gadan shi sun yi bara'a haka kuma aksin shi idan ya kasance uban shi ne kahu musulmi da kahuri to yana kallo araba ba shi ba cin wannan dukiya kuma wannan da kai wani kuskure da muke yi a kalkashin haka za a zo rabon gado an san wani ba a cikin addinin musulunci yake ba amma dai dan yana dan shi a ce shi ma sai an hudda mai yanda aka bai wancan a bashi wannan kuskure ne ba karami ba ba shi ba cin gado in yana so ya ci gado kamun mutuwan ma'ahin ya dawo cikin musulunci idan ma ya dawo muke shinshina dalilin wai dan a bashi gado ne idan an bashi rabon shi ya yi ridda ya koma kuma tsohon addinin shi to wannan muna da hukunci akan shi ya kasance wanda zai ci gadan addinin ko guda daya in yana musulmi in kana musulmi yana kahuri to ba kai bashi
ba kai ba shi ba cin gado. Wannan yana daga cikin abubuwa guda uku wanda suke hana cin gado.
Zan mu dakata a nan kasancewar lokaci ya yi, in muka zo insha Allah, in Allah ya sa muna cikin masu rai, sati mai zawa zan mu karanta hadisi na harko ƙarƙashin hadisi. Abinda muka wada daidai Allah ba mu dadan shi, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah ya sanya wannan karatun da muke yi ya kasance abu ne wanda zai shede mu gobe kiyama, kuma mu ci more shi a gobe kiyama. Ya sanya kuma wannan zama da muka yi zama ne wanda za mu koma irin shi karkashin inuwa da arshe. Bukatunmu na alheri duniya da lahira Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi. Marasa lahiyarmu da suke gida da likita a kwance, muna fata Allah aiko musu manzon sauki. Allah ya sanya abinda suka yi juyayi na shi na kafara ce. Allah taimake mu duniya da lahira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.